الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin fara karatu na tajwidi da kuma hukunce-hukunce na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka Tuhfatul Atfal wanda wannan littafi zai zamanto shine littafi na biyu cikin littattafai na tajwidi wanda muka karanta su a wannan makaranta mai albarka bayan mun gama Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid wanda wannan littafi na tufa shi zai biyo bayan sa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya katartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kusakuran mu da na malamanmu gabaki ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaymanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتهفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب مالاً yace yaqulu raji rahmatil ghafuri wato wanda yake kaunar samun rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake mai sitir cewa bayinsa da gafara dauman atutul a kowane lokaci sulaimanu shine malam sulaiman huwal jamzuri shine wanda ya fito daga garin jamzur wato jamzur sunan wata alƙarya ce daga cikin alƙaryu na Egypt sunan wani gari ne cikin gariruwa na Masar to raji shine wanda yake sawa a ran wanda yake fatan samun rahama ta al-ghafur al-ghafur suna ne daga cikin sunaye na Allah subhanahu wata'ala wato allazi yasturu ibadahu min adh-dhunub wanda yake suturcewa bayinsa daga laifuffukan da bayi suka aikata ya gafarta musu wannan laifuffuka din shine Allah tabaraka wa ta'ala kuma dauman wato wannan sifa ce ta Allah a tuttul da kowane lokaci duk bawa idan da dare ka aikata laifi to Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ka nemi gafara sai gafarta maka wannan laifi din idan da rana ne ka aikata laifi Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ka nemi gafararsa ka nemi yafiyarsa ya yafe maka wannan laifi din inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu'un layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha hadithan abu musa al-ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda yana cikin sahihu muslim manzo sallallahu alaihi wa sallama yace hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfida hannunsa da dare saboda mutumin da ya aikata asha da rana ya tuba duk wanda ya wuni yana aikata tabargaza yana aikata lalata to idan dare ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai amshe shi da hannu biyu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda ya aikata tabargaza da dare ya tuba wani zaha ga shi ta'asar shi bata tashi sai lokacin da gari yayi shiru to to a lokacin nan shi kuma zai ci kasuwa ne. To shi ma dai akwai lokacin da kuma idan ya nemi gafarar ta Allah, Allah zai gafarta mishi. To ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce da kowane lokaci Allah tabaraka wa ta'ala a haka yake, hatta ta tulu ash-shamsu min maghribiha, har dai rana ta fito daga mahaɗarta. Shine ya ce dauman nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhil dawli, inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqabi. Wato za mu ga cewa a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana hada bangaren nan guda biyu, yajma'u bainat targhibi wat tarhib, wato yana hadawa tsakankanin kwadaitarwa da sawa a rai da kuma tsoratarwa. Nabi ibadi, ka baiwa bayi na labarin cewa anni ana al-ghafurur rahim, haƙiƙa ni mai gafara ne sannan kuma mai jin kai, wa anna azabi huwa al-azabul alim, haƙiƙa azaba ta kuma ita ce azaba wanda take mai radadi. Zamu ga a ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya hada su a guri ɗaya, yayi at-targhib da kuma at-tarhib, saboda mai aikata laifi kada ya ɗebe ƙaunar samun rahama ta Allah, sannan kuma mai aiki na alkhairi kada ya zamanto ya baiwa kanshi lasisin cewa shi dan aljanna ne. Guda biyun nan duka ka zamanto bainal khawfi war raja, mun gane. Shi yasa cikin riyadus salihin al-imamu an-nawawi yayi abwab, yayi babul raja, yayi babul khawf, yazo yayi babul jam'i bainal khawfi war raja. Sai kuma a ƙarshen rayuwarka ka zamanto karin jayar da bangaren ar-raja akan bangaren al-khawf. Mun gane da kyau. Amma a yau da gobe kada karin jayar da bangaren al-khawf akan bangaren ar-raja, haka nan kada karin jayar da bangaren ar-raja akan bangaren al-khawf, sai zamanto kana tafiya a tsakiya. Mun gane. Lokacin da kai gargara kana kwance a saman gidan asibiti ko kana kwance a gidanka, to sai ka rinja yadda bangaren abin da ya shafi samun rahama ta Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dhanna, ka Imam an-Nawawi babban malami ne, wallahi faqihi ne, kuma ya san yanda zai hada kan hadisi, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan, hatta abwab din kansu tasalsulin abwab din riyadus salihin, da ga nan wanda ya karatu ne, ba wai kawai haka ba yi su. Mun gane da kyau. To malam yace alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala, alhamdulillahi yabo ya tabbata ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala, musalliyan ala muhammadin, halin kasancewa ta ina mai yin salati ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam. Kaga wannan alhamdulillahi din nan can ya kulu, wannan ya kulu ita zaka dauko ku dora ta akan alhamdulillahi din nan. Wato yana fada yana cewa alhamdulillahi yabo ya tabbata ga sarki Allah musalliyan ala muhammadin, halin kasancewa ta ina mai yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Wato bawa yayi wa ma'aiki alaihi salatu wa salam salati, wannan addu'a yake mai. Mun gane da kyau. Saboda salati bangarori ne guda uku, akwai salatul lahi ala abdihi, akwai salatul mala'ikati ala abdillahi, akwai kuma salatul abdi ala al-abdi. Salatin Allah ga bawansa, bawa a ce Allah ta'ala ya yi wa bawa salati, shine sana'uhu alayhi fil mala'il a'la, kamar yadda abul aliya ar-riyahi rufai ibn mihran al-imam al-bukhari ya kawo athar ɗinsa a cikin kitabu tafsir nasa ƙarƙashin karatun tafsirin suratul ahzab, inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Amma salatul mala'ikati ala abdillahi shine istighfaruhum lahu, nema wa shi wannan bawan gafara. Sai kuma salatin bawa ga bawa dan uwansa, salatin dan adam ga dan uwansa dan adam, allahumma salli alayka wato addu'a kake mai. Mun gane da kyau, yawa sai mu bambance da kyau. To halin kasancewa ta ina mai yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da kuma alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wa mantala da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. To za mu ga cewa din yawanci malamai wanda za su yi salati ga ma'aiki ya sun saka har wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, saboda nuni akan cewa lokacin da ya zama to tsakankaninka da magabata babu alaka mai kyau, to baka daga cikin wanda za su shiga ƙarƙashin addu'ar malamai. Nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa ga ɗaya daga cikin ‘ya’yanta Urwa ibn Zubair, mun gane da kyau Urwa ibn Zubair ɗa ne na Nana Aisha, saboda ɗan yayarta ne Nana Asma'u. To yana ɗaya daga cikin bakusantan ɗalibanta, ce ya Urwa umiru an yastaghfiru lahum fasabbuhum, ce waɗannan lalatattun mutane wanda ka ji suna caccakar suwana cikin sahabbai, abinda aka umarce su shine an ce musu su nema musu gafara, amma kuma suke caccakar su suke zagin su. Wannan athar nana na Aisha yana cikin Sahih Muslim. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, waɗanda suka zo bayan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a kullum addu'ar da suke shine suna cewa rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ka gafarta wa ƴan uwan mu waɗanda suka riga mu imani. Gagashe sahabbai min babu aula su suka fi dacewa da su shiga ƙarƙashin wannan addu'ar, sannan kuma tabi'ai, sannan atba'u tabi'ina, sannan kuma ila yawmina hadha. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kada ka sanya mugun nufi a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani, kada ka sanya ƙulli da hasada ga waɗanda suka yi imani a cikin zukatanmu. Wani za a ga cewa hasada shi ce take hana shi ya yi wa mutanen kirki addu'a. Za a ga idan ka ambaci sunan wani malami na kirki wa khasata in malami yana daga cikin rayayyu da shi kidan Allah ku rabu da shi. Malamin mutumin banza ma akwai wannan malamin da yake tsarkakewa, malamin da ko kaza bai iya yi ba, amma kuma ya san akwai mahasin nashi, ya binne wannan mahasin din sai kuma ya diba wani aibu na malamin guda ɗaya tal, da wannan aibun zai ta kama malamin. Amma ya sani malamin yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, kyawawan abubuwa, amma ba za ka taɓa ji ya faɗa a cikin jama'a ba. Abin da yake faɗa na malamin nan, to aibin malamin yake faɗa. A kullum in ka ji shi yana sauraron malamin nan, kar ka yi tunanin cewa alkhairi yake so ya ji. So yake ji wannan malamin ya yi kuskure ya rubuta, kuma ya fito ya yata wa duniya. To dukkan waɗanda suka biyo bayan magabata da kyautatawa, to da su ake yi wa addu'a ta alkhairi. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi, yace to bayan nayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, nayi salati ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallama da kuma alayensa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, hadha an-nazmu, wato wannan abin nan da aka shirya shi, hadal manzum, wannan abin da aka tsara shi a waƙe, wannan littafin kenan, lil muridi, na mutumin da yake nufin ya koyi tajwidi ne, finnuni watanwini wal mududi, yace na shirya shi a waɗannan ɓangarori, zai yi maka bayani akan annunu sakina, ahkamun nuni sakinati, hukumce-hukumce na annunu sakina, na nu'ar wanda take ɗaurar riya, da kuma at-tanwin, da kuma hukumce-hukumce na tanwini, wanda waɗannan su kuma su ne mandan tajwidin dama. Idan kana karatu, abubuwan da za ka yi ta cin karo da su, wanda su ne za su baka ɗaɗin tajwidi ɗin, su ne ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Yace to wannan littafi na yi shi ne saboda ya tattauna akan wannan matsala ɗin da kuma yanda suke da kwai hukunce-hukunce da kuma abubuwan da ya dace da su, wal mududi da kuma jayayyuka, guraren da ake ja kala nawa ne, to wannan littafi zai yi magana a kan shi. To bayan waɗannan ma dai ya shigo da waɗansu abubuwa wanda saboda dama shi littafi na waƙe yana daga cikin abin da waƙe ya sha bambam da nasar, shine akwai ikhtisari da kuma hadaf, zai shafe maka waɗansu abubuwa sai ka ƙaddara wa kanka. Kaga littafin nan na Tufa baiti 61 ne, amma abin da malam ya tattauna a kan shi a tajwidi, indai ka haddace wannan littafin kuma ka koye shi ka iya tsabbaka abin da yake cikinsa, to abin da zaka nema a tajwidi din ha sauran saurani, in ka ji ana cewa ka buje bus din, ka buje bus din yanzu abin da ya saura irin su makharij ne da sifat, amma dai tajwidi dai kai tajwidi ka kusa ƙariya da shi. Shi yasa tajwidi da ilmul ulumul ala in ka ɗauka nahwu da sarfu da balaga, malamai suke cewa kowane ilimi indai ilmul ala ne, indai zaka mai karatu mai kyau a wata 6 zaka iya gamawa da shi, a wata 6 zaka iya yin karatun da zaka ci abinci a cikinsa. Tajwidi in kai wata 6 kana yi, to kai ma ka zama shekhul islami, mun gane da kyau. Indai tajwidi ne ba wai qira'atu ba ake magana, tajwidi ake magana, kalkaje ka ce an ce duwan da ya wata 6 yana karatu, mutanen da suke zuwa Masar su zo su shekara 7 ashe su kawai a karatu wata 6 ne suke lalacewa su mai da shi wata shekara 7, mun gane da kyau. Tajwidi daban, ilimin qira'atu daban, saboda sai kai tajwidi zaka iya karatu da riwaya habs ko warshu ko kaza ko kaza ko kaza daidai. To shi kuma ilmul qira'at ba wai hafsu ake magana ba, hafsu shu'uba warshu qalun da sauran qira'at duka zaka iya karanta su, da Allah akwai al-qira'atu sab'a, akwai kuma al-qira'atu al-ashara, ashara din ma akwai as-sughra akwai al-kubra. To ka kai da kai karatun tajwidi na wata 6 ba zaka ce ba zaka iya yin su duka, mun gane da kyau. Kai dai ka san wannan gurin hukuncin sa shine za a yi izhari nan, za a yi idghami nan, za a yi ikhfa'i nan, za a yi iqlabi, amma a ce maka yaya susu yake karanta a wannan garin, yake ce to ku bari in kare susa duba, zan ga muku inda susu yake karantawa, mun gane da kyau. Finnuni wat tanwin wal mudud, wato wannan littafi zai tattauna kan abin da ya shafi hukumce hukumce na nu'ara wanda take daurariya da kuma faduwar wusulla biyu a ƙasa ko a sama ko rufa a biyu, da kuma mudud maddudi, saboda akwai maddul lazim, idan muka ɗauka madda kashi biyu ce, akwai maddul asali akwai maddul far'i, akwai ja na asali akwai kuma ja wanda yake na reshe. To maddul al-maddul far'i tana da kwai reshe shika da yawa, akwai al-lazim akwai al-wajib akwai al-ja'iz akwai kaza akwai kaza akwai kaza, wajen guda 13. Wanda za a yi ka gane wannan gurin ja ne na lazim, wannan gurin ja ne na wajib, wannan gurin ja ne na ja'iz, wannan gurin ja ne na ardul sukun, wannan na badal ne, wannan na kaza ne, wannan na kaza ne, sai sai kai karatu, za ka ji mutun ya ja karatu, amma kuma za a ce maka wannan wani ja ne, ka ce Allahu a'lam, a la taqul Allahu a'lam, kul alimtu aw lam a'lam, ka ce na sani ko ban sani ba, amma ka ce Allahu a'lam a bangaren da kai ka san wannan mas'ala ce wanda wancan ya sani, wancan ya sani, wancan ya sani. Shi yasa Umar lokacin da ya wata tambaya ta tafsirin ayat waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin, yace me kuke faɗa game da wannan ayar, yasa bai suka ce Allahu a'lam, yace a karguce Allahu a'lam, in ka sani kai magana, in baka sani ba ka ce baka sani ba, amma ka ce Allahu a'lam wannan ba wai amsa bace, dama ya Allahu a'lam. Sai Abdullahi da Abbas ya ce ya amiral mu'mini fi qalbi shay'un, yace qul wala tahqir nafsaka, yi magana kada ka rena kanka, a matsayin ka na wanda kai ma ka cancanci ka yi magana a bangaren addini, ka yi magana, hadisin yana cikin sahihu Muslim ko sahihu Bukhari, mun gane da kyau. To bayan shi malam ya tattauna akan ahkamul mimis sakina, kaga almimus sakina bai kawo ta ba nan, ya tattauna akan annun wal mim al mushaddada tani a wannan littafi, ya tattauna akan al mutamatsilani da al mutajanisani da al mutaqaribani, dukkanin su a cikin littafin nan ya tattauna. To amma bai kawo maka su ba, saboda su ma waɗancan kin lalle suna da kai muhimmanci ka san su a tajwidi, amma sanin wannan zai taimaka maka sosai. Kaga mutumin da yake karatu amma la yufarriqu bainal idghami wal izhar, kaga wannan har yanzu tajwidin shi a sama ne yake. Mutumin da in yazo shi gurin idghami zai izhari, gurin izhari zai idghami, kaga wannan har yanzu ya kamata a ce a je a zaunar da shi a gaban malami ya karantar da shi, kada a bar shi ya bude halka ta alqur'ani sai ya iya su, mun gane. Amma yanzu kawai saboda abin da ya shafi bangaren addini ba shi da wannan gatanci, addini kawai kullu man habba wa dabba zai iya zawa ya ce zai karantar, kuma in ya bude makaranta kuma za a samu masu shiga. Amma yanzu likitanci ko yau aka ce mutum ya bude farmasi, aka tambaya ina ya karatu, aka ce ai wannan ba karatun da yake, kawai kasuwanci ne da yake, kuma ya dan samu kudi ya ga ya taimaka wa al'umma. To ina ga yin aka yi wasa sai an je an mara mishi kyauri, sai an je an mara mai kyauri, ba kai karatun komai ba, kawai ka zo ka ce za ka bude farmasi ka rakawa mutane allura, ko dabbobi ba za a bari ka yi wa allura ba, barantana mutane. To amma saboda shi addini shi kawai haka ne, in ka ce ka zama gwani to shikenan, kawai ce ake maka gwani, sai ka samu biya kuma daga baya suna maka kiɗi. Khasata in kana zaune a tsakanin jahilai, wani ya diba ya dora ka cazai a garin nan ka babu ya kai, kai kuma ka zauna tsakiya, sai lokacin da taro ya kai taro kuma su goce ka faɗo. Sammaituhu bi tuhfatil atfali, malam yace na ambaci wannan littafiyar da wannan suna tuhfatul atfal, wato tsaraba ta yara ƙanana. Ajuha, ina gani yara ƙanana dai anan babu su ko, tsaraba ce ta yara ƙanana, cab wannan sha'ani namu, wannan sha'ani namu, Allah kyauta mana. Wannan littafin wani yara ne fa, yan shekara biyar, shekara shida, bakwai, wanda in ka tafi kasuwa kana shigowa gida in ka san rusu ba bakan ledar da take hannunka ita ake lissafi, ka siyo mun dokin nawa wancan ya ce, ka siyo mun maraken nawa wancan ya ce, ka siyo mun gwaiba, to wannan tuhufa kenan. Tsaraba ta yara ƙanana, wanda in ka shigo gida za ka ba su bayan ka zo daga kasuwa. Wani lokacin yaro shi in dai ka fita daga gida ko wajen sutura ka je, in ka dawo so yake ka zo mishi da wani abu, to wannan tufa kenan. To wannan littafin nasu ne, amma mu kuma gashi mun zo mu tsofai tsofai da mu, yamma da shekara 20 ai ba yaro ba ne, yamma na shekara 20 ai ya kamata a ce mutum yana da jikama ko na'am. Bala Muhammad, shekara 20 ya kamata a ce mutum yana da jika, shekara 21 ya kamata a ce mutum yana da jika. Cikin sahabbai akwai wanda yana dan shekara 21 ya samu jika. Na'am. An Sheikhina al-Mihi dil-Kamali, sai ayi kokari ayi mana binciken wani sahabi ne wanda yana dan shekara 21 ya samu jika a karatu na gaba, sai mu tattauna akai. Wanda wannan ilimi na tajwidi mun koyo shi ne daga wajen babban malaminmu Nuruddin al-Mihi, wanda yake zaune a wannan gari na Mihi, wato sunan gari ne a cikin Masar. To yace wannan ilimi ba wai min budunil kutubi ba muka yi shi, mun yi shi ne da isnadi daga wajen malaminmu wanda yake Sheikh Nuruddin na garin Mihi dil kamali, wanda wannan malamin namu ma'abucin itiƙani ne, ma'abucin kyautatawa ne ga abin da ya shafi karatun alqur'ani, ya san tajwidi. To a wajen shi muka yi shi, arju bihi an yanfa'a dullaba wal ajra wal qabula was sawaba, arju ina fata ina kaunar an yanfa'a dullaba, wato Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da almajirai ɗaliban ilimi bihi da wannan littafiyar tawa. wannan annazumu da nayi bangaren abin da ya shafi tajwidi ina kaunar Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da ɗaliban ilimi waɗanda suke neman fahimtar tajwidi da wannan littafin nawa. Ga ku wannan littafin nashi a yanzu ya bazama a duniya. Kaga Niger dama in kana karatun tajwidi lalle yana daga cikin littafin da zaka haddace shi. Tufatul Adfar. Haka idan ka shiga Nigeria. Haka idan ka je Mali. Tufatul Adfar yanzu ya gama duniya, ruwan dare ne. Mun gane da kyau. Saboda littafi ne dan kadan amma kuma abin da yake cikin shi na alkhairi ya hana kai watsi da shi. Saboda littafi ne wanda idan ka haddace shi to a tajwidi fa abubuwan da ba za ka iya yin hukunci a kansu ba ɗan kaɗan ne. Mun gane da kyau, kamar yadda dai za mu gani Bukhari da Sifat ne da waɗansu daga cikin abubuwan da shi malam bai gano ba ana. Wanda kuma in ka karanta shi ka haɗa da Jazariya ta al-Imam al-Jazari to ina gani zai zama to nurun ala nurin. Mun gane da kyau. Wal ajra wal qabula was thawaba. Sannan kuma ina kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta min lada mai girma ta dalilin wannan aiki da nayi na addini, ta dalilin wannan rubutu da nayi a bangaren tallabawa ɗaliban ilimi bangaren tajwidi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lada a kai wal qabula. Sannan kuma ina kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi wannan aikin nawa da nayi ta hanyar gafarta mini ta hanyar amsata ni ma in zamanto minal maqbulina a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wassawaba. Sannan kuma ina kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani sakamako na gidan aljanna ta dalilin wannan aiki da nayi. Za mu ga cewa malam ya rufe wannan muqaddima tashi da wannan addu'a ta Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da al'umma da wannan littafi nashi mai albarka. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mai lada, ya rubuta mai karbuwa a wajensa, sannan kuma ya sa shi ɗaya daga cikin waɗanda za su zamanto ƴan aljanna ta dalilin wannan aiki da yayi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa malam, ya shigar da shi aljanna, ya haskaka makwancinsa, ya sa ya zamanto makwabci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu, ɗaya daga cikin ƴan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai. Abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. No.